نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان anan gadan kai a cikin garin Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 6 ga Zulqa'ida, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma yazo daidai da 21 ga watan 8 miladiya ta 2015, a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin Allah mai tsarki, muna cikin tafsir suratul Baqara, wanda wannan shine majalisinmu a wannan sura na 53, kuma za mu tashi akan fadar Allah ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
Allah ta'ala ya ce wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kuma idan suka hadu da waɗanda suka yi imani sai su ce mun yi imani. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, idan sashin su ya kadaita da sashi, qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum, sai su ce yanzu kwa rika ba su labarin abinda Allah ta'ala ya yi muku fatahi da shi, li yuhajjukum bihi inda rabbikum, domin su kafa muku hujja da shi a wajen Ubangijinku. Afala ta'qiluna, yanzu ba kwa hankalta ba? Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ashe ba su sani ba Allah ta'ala yana sane da abinda suke boyewa da kuma abinda suke bayyanawa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, daga cikinsu akwai waɗanda suke ummiyai, la ya'lamuna alkitaba, ba su san komai dangane da littafi ba, illa amaniya, sai gurace-gurace, wa inhum illa yadhunnun, kuma su ba kan komai suke ba face, suna yin zato ne da shaci fadi. Kamar yanda a satin da ya gabata muka ji Allah ta'ala yana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, waɗanda suke da kyakkyawan tsammani ko suke da fata da kyakkyawan tsammanin Yahudawa za su musulunta, kasancewar Yahudawa suna da ilimin littafi, Allah ta'ala ya aiko musu da annabawa masu yawa, sun yi imani da annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wa sallama, banda annabi Isa alaihi salam, suna da ilimin at-taura, kuma sun karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ta'ala zai aiko shi a ƙarshen zamani duk sun san wannan sabanin larabawa mushrikai waɗanda ba su san komai ba dangane da wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun fi sa tsammanin yahudawa za su yi imani su bi annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da mushrikai domin su suke da ilimi wanda yake da ilimi ana ganin zai fi saurin fahimtar hujja ya fi saurin binta sama da wanda ba shi da ita to amma sai abin ya zo akasi sai ya kasance wannan abin da suke fata suke tsammani ya ki tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna tsammanin ko suna fatan cewa idan yahudawa waɗanda mushrikai suke ganin sun fi su ilimi idan har za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai bada dama da yawa daga cikin mushrikan larabawa su ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ganin cewa ga yahudawa waɗanda suna da ilimin littafi su ma sun imani da shi wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suka sa tsammanin haka ta samu to Allah ta'ala yake gaya musu cewa waɗannan mutanen da kuke zaton za su yi imani kun ji fa yadda sifofinsu suke kun ji yadda annabi Musa alaihi salam yayi ta fama da su da irin taurin kan da suka rika nuna masa da irin hujjoji da suka rika gani karara wanda a gaban gidan su aka yi suka ga alamomi da ayoyi na Ubangiji waɗanda suke tabbatar da gaskiyar annabi Musa alaihi salam amma wannan bata sa su yi imani ba ta yaya ku za ku yi tsammanin cewa za su yi imani da ku afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun yaya za ku yi tsammanin waɗannan waɗanda sun ji maganar Allah sun karanta at-taura sun ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka rika caccanza abin suka rika jujjuya shi suka rika canza masa ma'ana bayan kuwa sun fahimta kuma suna sane suke yi ba wai bisa jahilci ba ko rashin fahimta shi da Allah ta'ala ya ci gaba da fadar irin sifofinsu da irin halayyarsu waɗanda su ne za su zama wato dalili da zai nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da al'ummarsa cewa waɗannan mutane fa da wuya su yi imani Allah ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka hadu da waɗanda suka yi imani za su ce mun yi imani wato wani bangare daga cikinsu bayan an faɗi wani bangare wanda suke jin maganar Allah sun bai harrifuhu min ba'di ma akalu wanda suke jin maganar Allah su fahince ta amma sai su canza mata ma'ana ko su jirkita talaffuz zanta to bayan su kuma akwai waɗanda suke munafikai ne su kuma munafici ya zauni zuciyarsu idza laqul ladina amanu qalu amanna saboda haka laqu anan zamirin da yake cikin wannan fi'ili yana komawa ne zuwa ga su yahudawa idza laqul ladina amanu su yahudawa idan suka hadu da mu'minai wato wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama musulmin da suke tare da su a madina qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani sai su bayyana musu cewa mu ma fa duk abin da kai imani da shi na samuwar Allah da kadaita shi da cancantar abauta masa shi kadai kada abauta wa gumaka da kasancewar akwai annabin da Allah ta'ala zai aiko a ƙarshen zamani wanda ake jira kuma gashi Allah ya aiko shi da sifofinsa da muka karanta mun gane cewa shi ne wannan annabin don haka mu ma fa mun yi imani sai su rika nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa fa su ma mu'minai ne to kaga wannan sifa ce ta munafiki don haka ga waɗanda suka yi ilimi daga cikinsu suna canza maganar Allah ga kuma wani bangare daga cikinsu su kuma munafici ya zauni zukatansu idan suka hadu da mu'minai za su ce mun yi imani wato duk mun yarda da abin da ku kuka yarda da shi amma wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya kadaita da sashi wato ya kasance su ya su ne yahudawa babu wani wanda ba yahude ba a cikin su idan suna tattauna al'amarin musulmi suna tattauna al'amarin musulunci ya kasance waccan da'ifa waɗanda suka kasance suna haduwa da mu'minai suna ce musu mun yi imani suna ba da labari ga ƴan uwansu cewa ai kun ga ma irin shigo-shigo ba zurfi da muke musu mu ma muna nuna musu ai mu ma mun yi imani da su muna gaya musu ma sifofin annabin da suka yi imani da shi ai akwai shi a taura muna yin haka dan mu yaudare su mu ja hankalin su amma da za a zo a yake su za mu hada kai a yake su wato kamar suna nuna cewa wata dabara ce suke yi ta su boye kafircin su su boye kiyayya su ga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk sanda wata dama ta samu wacce za a murkushe annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ko a fitar da su daga Madina to anan za su fito su hada kai da dukkan wani wanda zai zo da niyyar yakar annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka muna yin haka ne domin mu zauna da su lafiya amma fa ba san su muke ba to suna ganin cewa sun yi abin kirki to sai ƴan uwansu waɗanda su ba su nuna munafici ba waɗanda su kanta sankar ne wato suna nuna rashin yardarsu da rashin amincewarsu karara su ba su fito sun nuna munafici ba in sun ji waɗancan suna faɗar abin da suke tattauna da mu'minai a kansa nan sun yi imani sai su rika zarginsu suna sukansu suna musu faɗa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum za ku rika gaya musu irin abin da Allah ta'ala ya muku fatahi da shi dan su rika kafa muku hujja da shi a wajen ubangijinku wato wannan tambaya ce ta zargi ta shine istifham istinkari al istifham lil inkar wat tawbih dan su nuna zargin su da fadan su akan cewa ku munaficin naku har ya kai za ku nuka nuna wani abu na hujja ga mu'minai da za su rike hujja akan mu ai kawai abin da ya kamata ku nuna musu kawai kuna san su ku nuna soyayyar su a fuskar ku amma kada ku rika bayyana musu asirin da yake cikin littattafan mu wasu daga cikin malamai kamar Ibn Ashur yana cewa tana yiwa kuma ya kasance Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya saukar da wasu abubuwa da suka shafi sifofin yahudawa da irin yadda Allah ta'ala ya yi ta musu hukuma ya halakar da wasu daga cikin su da irin zaman doya da manja da suka yi da annabawansu Allah ta'ala ya saukar wa mu'minai wannan abun su waɗanda yahudawa suka ji mu'minai suna faɗa shine sai suke ganin cewa to akwai cikin su waɗanda suka bayyana wannan asirin bai kamata a ce annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da musulmi sun san wannan asirin ba ya aka yi suka san cewa kakannin su Allah ta'ala ya shafe su ya rikidar da su sun koma birrai sun koma alhanzir dan haka duk yanda aka yi a cikin su wasu suka je suka faɗa don haka sai suke yi wa ƴan uwansu juna ƴan uwansu faɗa waɗanda suka san suna da alaka da musulmi atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum wato shi kamar a tafsirin sa kamar yana nuna cewa ba wai lalle sun faɗa musu hujjoji da suka shafi gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa ba a zato ne ƴan uwansu suke yi dan jin cewa ga musulmi suna ta faɗar wani abin da ya kamata ya zama sirri ne in ba ba yahudi ba bai kamata wani wanda ba ba yahudi ba ya san shi kuma gashi ana faɗa sun manta cewa alqur'ani daga Allah ne kuma Allah ta'ala ya san komai saboda haka shi yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari da wahayi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sahabbansa labari shikenan labari ya cika gari ga shiga shi abin da ya faru ga yahudawa a tarihin su to amma galibi masu tafsiri abinda suke cewa wannan bangare na munafukai so ne suke bayyana wannan asirin ga waɗanda suke muminai dan su ƙara samun amincewar su muminan da haka za su ma nuna musu ƙarewar yadda da ku da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da muka yi har ma mun san cewa a cikin littattafan mu akwai inda aka sifanta shi aka faɗi sifofinsa kuma mun ga sifofin da aka ambata sun yi daidai da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine idan suka koma kuma a junansu suna tattaunawa sai bangaren da ba su yi munaficin ba sai su rika faɗa ga waɗanda suka yi munaficin suna atuhaddithunahum saboda ka kalo ta biyu ba ita ce amanna ta farko ba masu cewa amanna kalo ta farko kalo amanna ba kuma su ne kalo atuhaddithunahum ba saboda ka da'ifa biyu ce akwai da'ifar farko ita ce Allah ta'ala ce kalo amanna wa idza laqul ladina amanu kalo amanna waɗannan su ne munafikan wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum wannan qalu tabi kuma sune waɗanda suka yi shiru ba su faɗi gaskiyar da suka sani a littattafan su ba saboda haka kado ta farko masu magana ta farko ba su ne masu magana ta biyu ba amma duk zaka ga siyakin ya zo kamar mutane guda ne idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum qalu ta farko ba ita ce qalu ta biyu ba qalu ta farko su ne masu magana da musulmi qalu ta biyu kuma su ne waɗanda suke yi shiru ba su faɗi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ba su bayyana sirrin da yake cikin littafin su ba sai su rika fada ga waɗanda suna atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku rika ba su labari da abin da Allah ya muku fatahi da shi ba abinda Allah ya musu fatahi wato abinda Allah ya labarta musu a cikin littattafan su na sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai sun ce abinda ake nufi da al-fathu a wannan aya shine yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin maganganu da yake yi da yahudawa musamman lokacin da yake magana da su a khaybar ko kuma lokacin da yake magana da yahudawan banu quraiza ya kirawo su da ikhwanul qirada wal khanazir ya ikhwanul qirada ya ku yan uwan wato birrai saboda iyayen su Allah ta'ala ya mayar da su birrai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ikhwanul qirada to sai suke zata to ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan labarin har cewa iyayensu can ko kakanninsu can na farko sun yi wa Allah laifi kuma Allah ta'ala ya mai da su birrai waja'ala minhumul qiradata wal khanazir ina annabi ya samu wannan labarin duk yadda aka yi akwai cikinmu waɗanda suka rika zuwa suna kyankyasa musu wannan abun har ma suka ji yanzu gashi nan suna fada to da aka fataha anan suka ce ma'anarsa hakama bima fataha Allahu alaikum bima hakama Allahu alaikum da abinda Allah ya muku hukunci da shi na ukuba abinda Allah ta'ala ya saukar muku da shi na hukuncin azaba saboda kalmar fataha suka ce a larabci tana zuwa da ma'anar hukunci in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in tastaftihu idan kuna neman hukunci to hukunci ya zo muku wato in kuna neman wani hukunci daga Allah da za a yi wa azzalimi ta hanyar a halakar da shi to wannan hukuncin da kuke nema ya zo ya tabbata domin Allah ta'ala ya halakar da azzalimin shine Abu Jahal da jama'arsa saboda haka anan al-fathu ana nufin al-hukmu haka nan da inda annabi Shu'aib yake cewa rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana ay rabbana hukum bainana ya Allah kai hukunci tsakaninmu da mutananmu da gaskiya wa anta khairul fatihin ay anta khairul hakimin kai ne fiyayyen mai yin hukunci suka ce to wannan fataha a wannan guri fataha Allahu alaikum ana nufin bima hakama Allahu alaikum haka wannan luga ce ta himyar kabilar himyar cikin kabilun larabawa sukan kirawo mai hukunci da suna al-fatihu shi kuma hukuncin suka kira shi fataha sai dai wasu malamai suna cewa wannan kauli ne marjuhi wato ba shi ne kaulin da ya fi cancanta a fassara ayar da shi ba abinda ya fi cancanta a fassara ayar da shi shine fassara ta farko bima fataha Allahu alaikum shine abinda Allah ta'ala ya muku fatahi da shi ya sanar da ku na ilimi wanda yake cikin littattafan iyayenku da kakanni na at-taura don haka an kira abin fataha saboda ai ishara da cewa abin sirri ne ba kowa ne ya san shi ba sai ku to amma yanzu ku kun bude sirrin kun kwaye shi kun baza shi har waɗannan ba sun sani me yasa suke musu fada shine Allah ta'ala ya fada a cikin maganar suka ce li yuhajjukum bihi inda rabbikum wato kuna gaya musu sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa akwai su a cikin at-taura kuma sifofin da aka ambata a cikin at-taura sun yi daidai da sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya zama hujja ga muminai a ranar gobe kiyama da za su yi muku hujja da ita a gaban Allah ta'ala muhajjati wannan alif din da yake li yuhajjukum alif din da yake cikin wannan fi'ili ba na mufa'ala bane ba yana nuna bangarorin biyu kowa ya yi hujja bane tunda masu yin hujja bangare ɗaya ne su ne muminai su za su yi wa wato za su yi hujja da wannan akan kafirai ba wai su akan yahudawa ba wai su yahuda ne za su yi hujja da wannan akan mu'minai ba saboda haka al-mufa'ala an laysat min babiha malamai suka ce an ambace ta ne nan an yi amfani da sigar li yuhajjukum ba ce li yahtajju bihi inda rabbikum ba ko li yahtajju bihi alaikum inda rabbikum ba faɗa haka ba aka kawo wata alifun aka ƙara a cikin fi'ilin don a ƙara ƙarfafa maganar wato su yi muku hujja da wannan ikirarin da kuke a gabansu in an zo lahira a gaban Allah su ce Allah ta'ala sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka da gangan suka ƙi masa biyayya domin suna gaya mana cewa sun karanta sun ga hujjojinsa sun ga sifofinsa a littafinsu kaga wannan sai ya ƙara zama hujja a kan sura na gobe kiyama don haka me yasa kuke gaya musu wannan kamar idan aka yi haka to za su ƙara kunyata a ranar gobe kiyama fiye da kunyar da suka ji a ranar gobe kiyama domin kunyar wanda ya san gaskiya ya ɓoye ba daidai take da wanda ya santa ba kuma ya fito yana inkarinta ko wanda ya santa ya shiru ya ƙi faɗa da kuma wanda ya santa ya fito yana inkarinta ya santa amma kuma ya ƙi bi babu shakka wannan hujja a kansa ta fi zama a fili ta fi zama a sarari to yaushe za ku ba su wannan damar su kafa muku wata ƙarfar hujja akan ku a ranar gobe kiyama dan me za ku yi haka sannan suka ce da su afala ta'qiluna wato ya ba za ku hankalta ba ya kuke yi abin da wato marasa hankali suke yi ba ku san cewa bai dace da hankali ba a ce ko kuke kafa wa kanku hujja kuke kafa wa kanku kusa da kanku kuna bayyana abin da yake boyayye ne a cikin attaura ba kowa ya sani ba to shine Allah ta'ala yake cewa awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna saboda afala ta'qiluna anan karashin maganar masu fadan ne masu zargin ne wato afala ta'qiluna maganar su ce suke gaya wa ƴan uwansu yanzu ba ku hankalta ba saboda a cikin masu tafsiri akwai wanda suka fassara afala ta'qiluna da cewa ana nufin Allah ta'ala ne yake gaya musu afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba wato yana gaya wa mu'minai wanda yake da su afatatma'una su yake cewa afala ta'qiluna yanzu ba za ku hankalta ku gane waɗannan sifofi na yahudawa ba da irin halayyar nan tasu to amma wannan ba haka bane saboda waccan magana afatatma'una an yu'minu lakum Allah ta'ala ya fuskantar da ita ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duka don haka ba zai yiwu ba kuma a ce Allah ta'ala yana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa bai aiki da hankali ba ce afala ta'qiluna ana nufin annabi kai hankali aiki kai da sahabbai ba wancan inkarin da aka yi musu na farko afatatma'una an yu'minu lakum ya isa saboda haka ba buƙatar kuma a ce Allah ta'ala ya ce da su afala ta'qiluna domin wannan baya daga cikin abin da Allah ta'ala yake fuskantar da irin wannan magana ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ƙarashin maganar su masu zargi ne ce afala ta'qiluna suna gaya wa ƴan uwansu cewa ba za ku hankalta ba kuna iya gaya musu wannan maganganu wato mai hankali ba zai faɗi abin da zai zama hujja a kansa ba wannan kaga sabanin masu gaskiya ba sa boye komai abinda yake hujja ne gare su ko abinda yake hujja a kansu ba sa boyewa kamar yadda Abdulrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala yake cewa ahlus sunnati yaktubuna ma lahum wa ma alaihim wa ahlul ahwa'i la yaktubuna illa ma lahum la yaktubuna ma alaihim yake cewa mabiya sunna idan suka tashi tattara hadisai suna tattara gaba daya hadisai ne da hadisin da zai iya zama hujja gare su ko ma hujja a kansu wato ba ruwansu da cewa ai in muka rubuta wannan hadisin akwai wasu mutane a cikinmu da suke yin wani halaye da waɗannan hadisan suke kushe musu don haka kanmu rubuta wannan don kanmu zargi kanmu da kanmu su ɓoye gaskiya ce ahlus sunna ba su haka ahlus sunna suna faɗar hujjar da take tasu ce da kuma hujjar ma da za a iya hujja a kansu ba su ɓoye komai na ilimi amma ahlul ahwa'i mabiya son zuciya su suna rubuta abinda yake hujja ne gare su amma abinda zai zama hujja akan su su ɓoye to da a ce in suka tashi rubuta abin da yake hujja a gare su za su rubuta sahihi to da sauki ai da ban kai abin da kake nema kenan ka ji sahihan hadisi ingantattu ka bi rashin kawo maka hujjoji sahihai ai shi yasa ka tirje ka dage ka cije amma idan da za a kawo maka hadisi sahihai akan abin da kake ja akan sa me zai hana ka bi dole ka bi to amma aka tashi ba hadisi za a kawo maka sahihai ba za a kawo maka rubaruban hadisi ne rubabbun hadisi wanda tuni malamai sun gama ya galgala su sun yi kace kace da su so za a dauko maka a matsayin hujja ce to ba gashi annabi ya ce kaza ba annabi ya ce kaza a ina ya fada ba za a ga ya maka ba in an fada to menene isnadin isnadin ya inganta mu ba ruwan mu in dai an ce annabi ya fada kawai mu min yadda kaga wannan ai hauka ne tunda ba annabin ne ya fito ga daga ya ga ya maka ba ba sahabi ka gani kiri da muzu ya ga ya maka ba ba wani tabi'i bane da kai yadda da shi abintacce ya bayyana ya ga ya maka yace ya ji daga sahabi wannan ai shine isnadi to ba ka da wannan haka kawai yau a bayan shekara 1400 da yan kai wani kawai ya shato wata magana yace ya ga annabi ko ya gamu da annabi ko sun yi magana da annabi yace ga wata falala ga wata hanya idan ka bi zaka samu aljanna ba tare da hisabi ba kawai shikenan sai ka bi ai yace annabi yace bayan shekara 1000 a haife shi yace maka annabi yace kuma ka yadda yace ya ga annabi annabi ya ga ya masa ko mafarki yayi ba mu ce ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ba amma ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a yau a mafarki idan ya aka kace ya baka wani abin da babu shi a shari'ar da yazo da ita alqur'ani ya gama cika da ita to wannan magana ba za a karbe ta ba saboda idan ka karbe ta kace ai a mafarki ne annabi ya bani yace ga wasu salloli da zan rika yi ga abin da zan rika yin su ga iya adadin raka'o'in da zan yi ga karatuttukan da zan yi a ciki ga wata addu'a da zan yi a duk ruku'u ko a sujjada wanda babu cikin koyarwarsa kai yadda da wannan to ka rushe alqur'anin da yazo da shi alqur'ani cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku to idan kuma aka ce daga baya kuma ya fito yana danka wasu abubuwa da babu su a can zamanin sahabbai kaga an soke magana akmaltu lakum dinakum sannan an soke maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da dukkan sakon da Allah ya aiko mashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya kafa shaida a cikin dandazan al'umma yace ala hal ballaqtu allahumma fashhad ala hal ballaqtu allahumma fashhad Allah na isar jama'a na isar Allah kai shaida Allah kai shaida to ya gama isar da sako duka sannan kuma wani yazo kawai rana tsaka ya fito saboda rashin tsoron Allah ya ce wa mutane ai ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani abin da idan aka rike to duk wata matsala ma da ake samu addini ba zai saba a same ta ba abin nan kuma baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da duk malamai suke ijma'i akan sa ko mafarki kai da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce yace da kai kaza 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 karanta ba ma zaka yi mafarki da annabi mafarkin gaskiya ba kuma ya baka wani abin da ya saba wa shari'ar sa in kaga haka to ka bincike mafarkin naka dan jabu ne ba mafarki bane original mafarki ne fake mafarki ne kai in dai annabi sallallahu alaihi wasallam da gasken ka gani to ba zai taba kawo abin da ya warware alqur'ani ba annabi ya kawo ya baka abin da ya babu shi alqur'ani babu shi a sunnar sa kuma annabin ne kai ba shi bane ba za a yadda ba saboda ka bude wannan kofar shikenan ka ba wa duk wasu ƴan damfara kofa kowa shikenan sai koma gida ya ce yayi mafarki musamman idan ya ga ana girmama shi yana da farin gemu yana shan rawani yana ba shikenan sai fito ya rika cewa mutane ai shi ma yayi mafarki jiya ga wani wuridi amma an ce sai an yi sadaka to ashahid ahlus sunna ba sa boye komai yaktubuna ma lahum wa ma alaihim wanda kaga suna boye abin da yake na gaskiya na hujja to wannan sun kama tafarki da irin na yahudu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum shi yasa a musulunci babu wani asirul maktum, babu wani koyayyen sirri da za a ce gashi wannan sirri ne sai ka zama khasatul khassa, sannan za a kyankyasa maka shi. To in ka ji haka, Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani dai daga cikin manyan tabi'ai yana cewa idan kaga wasu mutane guda biyu suna kuskus suna boye wani abu na addini amma su biyu kawai suka yadda su gaya wa junansu, to ka sani cewa bata suke ginawa, ba musulunci suke kansa ba. To shine Allah ta'ala yake ce musu, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Un banda tsananin jahilci na ba yahude, yaya za ku ce idan kun boye abinda kuka boye shikenan kun boye wata hujjar da ba za a iya kafa muku ita a gaban Allah ba, da abinda yake bayyane da abinda yake cikin zukatanku da abinda kuka bayyana a gurin Allah duk ɗaya ne. Allah ta'ala babu abinda yake boyuwa gare shi, sai dai mummunar aqidar yahudawa, mummunar aqidar bai yahudi yana kwatanta Allah da dan adam, yana kwatanta Allah ne ta'ala da hukamul bashar, saboda haka yana ganin shi ma Allah za a iya masa wayo, za a iya masa hila, za a iya masa dabara, in an yi masa ba zai gane ba, yana duba kawai asbab ne daga musabbabat ne daga asbabiha zahira, abinda ya gani na zahiri kawai shikenan yake gina musabbabat akan su. Shi yasa za ga a cikin tarihin yahudu suna da waɗannan hiyal din kamar ashabu sabt, ai kaga abinda suka yi shine za su yi wa Allah dabara, suna ganin za su yi wa Allah dabara, ya hana su rana asabar, suka ga za su iya yin dabara da za su samu kifi na rana asabar, Allah ba zai gane ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya haramta musu cin mushe, ya haramta musu wasu dabbobi da kitsan dabbobin da naman dabbobin, sai ya zamana suna kwasar kitsan, suna narkar da shi, suna sayar da shi, ba su ci ba amma sun ci kudinsa, suna ganin ai ci Allah ta'ala ya hana mu ci amma ma iya sayarwa mu ci kudin. To kaga duk wannan munar aqida ce ta bai yahudi, wanda yana ganin cewa zai iya boye wa Allah ta'ala wani abin da ba zai gano ba, zai yi wa Allah dabara. Don haka cikin aqidar yahudawa za ga da yawa suna sifanta Allah ta'ala da sifofin dan adam, to yayi sama da kasa da sauran halittu cikin kwana shida, kwana na bakwai sai ya huta, shine ranar asabar, sai Allah ta'ala ya huta, shi yasa su ma suke hutu. Allah ta'ala ba a jingina masa gajiya. Walaqad khalaqna samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughu, mun halicci samai da kasa da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida, kuma babu wata gajiya ko wahala da ta shafe mu. Saboda haka Allah ta'ala bai gaji ba, afa'ina bil khalqil awwal, mun gaji ne a wajen halitta ta farko, Allah bai gaji ba, bare a ce ya huta. To amma bai hude, saboda yana sifanta Allah da sifa ta mutum, yana ganin kamar Allah daidai yake da dan adam irinsa, don haka wani abun da za a koye masa ba zai gane ba. Don haka suke gaya wa ƴan uwansu cewa ya za ku rika faɗar abin da za su yi muku hujja da shi a gaban Allah, ku boye mana, ku boye, saboda haka ba za su samu hujjar da za su kafa muku da ita a gaban Allah ba. Don haka kaga inda rabbikum anan, kamar yadda wasu daga cikin malamai da yawa suka fassara inda rabbikum, ana nufin ranar gobe kiyama, inda rabbikum ana nufin a gaban ubangijinku, indiya tana zuwa bi ma'anar qurb, wato a gaban ubangijinku, ba kamar yadda wasu suka yi tawilin inda rabbikum da cewa fi kitabi rabbikum ba, cewa ana nufin a cikin littafin ubangijinku, domin suna ganin waya za a yi bayahude tunda dai an saukar da attaura, kuma sun karanta attaura, suna da ilimin attaura, ya za a yi su cewa Allah ta'ala, za a yi su dauka cewa Allah ta'ala ba zai san abin da suka koyi ba, ai bai kamata a ce suna da ilimi kuma sun dauki wannan aqida ba, amma ga wanda ya karanta tarihin bayahude yaga irin yadda yake jinginawa Allah sifofi irin na dan adam ba zai yi mamaki ba dan ba yahudi yana ganin kamar idan yayi wayo yayi dabara ya koye wata magana Allah ta'ala ba zai yi masa hujja da ita ba a gaban sa ko Allah ta'ala ba zai bayyana masa ba shi yasa Allah ta'ala ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinu ashe ba su sani ba Allah ta'ala yana sanar da abinda suke koyewa kuma yana sanar da abinda suke bayyanawa wato ko su fada ko kar su fada Allah ta'ala ya san komai da bayyanawa su da koyewa su duk ɗaya ne a gurin Allah sawa'un man jahara man asarra alqaula sawa'un minkum man asarra alqaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bihi wa saribin bin nahar daidai ne a gurin Allah ta'ala wanda zai bayyana magana ko ya koye ta ko wanda zai yi da daddare ko wanda zai yi da rana babu bambanci a gurin Allah Allah ta'ala duk ya san wannan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa koda zaka koye abin da yake koda zaka bayyana magana to Allah ta'ala ya san sirri ya san abin da yafi sirri ma zama sirri ya san abin da yafi sirri boyuwa Allah ta'ala ya san shi qul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah abin da duk zaku bayyana da abin da zaku koye Allah ta'ala ya san shi saboda haka babu abin da Allah ta'ala bai sani ba walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun halicci dan adam mun san abin da zuciyarsa take sakawa duk abin da zuciyar mutum take sakawa kafin ma ya fade shi Allah ya san shi saboda mai inna Allah alimu bi zati sudur Allah masani ne da abin da yake cikin kiraza saboda haka babu abin da zai fuye ga Allah to ba su san wannan ba Allah ta'ala ya san abin da yake boye aka gabatar ma da abin da yake boye aka ce ma yusirruna kafin abaci a fade bayyane sai da aka ce ma yusirruna sannan aka ce wa ma yu'linuna saboda ko menene ka bayyana kafin ka bayyana sai ya ka kudirce shi a zuciyarka saboda ka matakin kudircewa a zuciya boyewa a zuciya shine farko sannan matakin bayyanawa ba bayyana wacce take fara zuwa ba sannan kudir sannan boyewar a zuciya abin daga zuciya yake fitowa harshe kamar yadda wani ke cewa innal kalama la fil fuadi wa inma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila maganar tana can a cikin a zuciya zance na can boye a zuciya shi harshe kawai tafinta yake yana tafinta ne da abin da yake cikin zuciyar mutum to shi yasa aka fara fadar sirri din kafin a fada abin nan sannan kuma idan har Allah ta'ala ya san sirri to kaga min babu aula ya san abin da yake a bayyane shi yasa aka gabatar da sirri dan Allah maka cewa Allah ta'ala ya san sirri dan haka abin da ka bayyana wannan min babu aula ko kuma dan a nuna maka shumulul ilmi Allah ta'ala ilimin Allah gamamme ne ya game komai da komai babu abin da Allah ta'ala bai sani ba sannan Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya saki karanta Allah ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai ummiyai wannan ita ce da'ifa ta uku da'ifa ta farko sune wanda yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu sune malaman su da suna karanta littafin Allah amma suna caccanza maganar Allah ko su caccanza lafazin in sun canza lafazin ma'anar ma za ta canza ko kuma su canza ma'anar ko da sun bar lafazin yadda yake sannan da'ifa ta biyu sune waɗancan munafikan waɗanda suke ganin kamar suna yaudarar mu'minai su nuna musu a fuska cewa mu masoyanku ne amma a ƙarƙashin ƙasa suna yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da hada kai da abokan gabansa za su karya shi kamar yadda banu quraiza suka hada kai da sauran larabawa mushrikai dan su ga cewa sun farwa madina sun aukawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun karya su to sai da'ifa ta uku sune jahilan cikin su sune Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya wa minhum ummiyuna daga cikin su akwai ummiyai sune wadanda suke jahilai wadanda kawai abinda suka ji ana faɗa shi suke faɗa ba sa binciken hujja ba ma sa fahimtarta wato kamar Allah ta'ala yana cewa za ku yi fatan ko za ku yi kwadayin Yahuda wannan su yi imani da ku tare da cewa a cikin su akwai wadanda suke jirkita maganar Allah a cikin su akwai wadanda suke munafukai ne a cikin su akwai wadanda suke jahilai ne idan har wanda yake da ilimi wanda ana zaton cewa shine zai binciki ya nemi gaskiya inda take ya bita kuma shine wanda zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya amma duk da haka ya kasance yana caccanza maganar Allah yana jujjuyata yana jin abin da yazo na alkur'ani na mu'jiza yana ganin kamar ana bayyana sirrin addinin sa ne to idan har waɗannan masu ilimi ne a cikin su amma ga halin da suke da shi ta yaya za ku sa tsammani ko ku yi fatan cewa jahilai daga cikin su kuma za su yi imani jahilan nan kuma ba abin da suke bi illa abin da waɗannan malaman nasu masu caccanza maganar Allah suke faɗa musu maganar su kawai suke bi to idan har shugabannin su masu ilimi wanda su ya kamata a ce sun mika wuya ga hujja ba su mika wuya ga hujja ba ina ga jahili wanda bai baya fahimta bai san wani abu gaskiya ba bai san yadda ma zai neme ta ba bai san yadda zan bambance tsakaninta da ƙarya ba babu abin da yake gabansa illa ya bi shugabanninsa da malamansa ta yaya za su yi imani da ku to wa minhum ummiyuna daga cikin su akwai ummiyuna al-ummiyu shine wasu malamai suka ce wanda bai san rubutu bai iya rubutu bai iya karatu ba shine al-ummi man la ya'rifu al-qira'ata wala al-kitaba bai san rubutu bai san karatu ba wasu suka ce al-ummiyu nisba ce ila al-umma wato sune ammatun nas ga magarin mutane wadanda ba su da ilimi saboda al-ummiyu ana nufin jahili wasu suka ce al-ummiyu nisba ce ila al-um uwa ummi shine wanda yake kamar yadda uwarsa ta haife shi har yanzu shi bai canza ba bai yi ilimi ba bai yi karatu ba yana nan kamar yadda Allah ta'ala ya fitar da shi min bukubin butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba to yadda yake har yanzu yana nan haka shi yasa ake jingina shi zuwa ga ummi bai sabo wani ilimi sabo ba Allah ta'ala yana nuna wa musulmi a lokacin saboda ya shahara a gurin su cewa yahudawa suna da ilimi tunda suna da littafi don haka ake ce musu ma ahlul kitabi don haka sa su yi tsammanin kowa daga cikin su ma yana da ilimi kowa daga cikin su ma ya iya karanta at-taura in ya karanta yana gane yana fahimta to sai Allah yake nuna musu a'a akwai jahilai a cikin su wa minhum ummiyuna akwai jahilai wadanda suna dan ba su san komai ba kalmar abin nan sifa ta ummi ga dukkan wanda za a jingina masa ita to ba yabo bane sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabiyul ummi wanda Allah ta'ala ya sifanta shi da wannan sifa ta annabiyul ummi sifa ce ta yabo a gurin sa kuma wannan zai kara fito da girman mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aya babbar aya ta kasancewarsa annabin Allah idan har ya kasance baya rubutu baya karatu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun Allah ya ce baka karanta wani littafi gabanin alqur'ani baka rubutawa da hannunka da dama inda haka ne da masu shakka sun yi shakka da mabarnata sun yi shakka to amma duk da haka wannan nabiyul ummi sai gashi ya zo ya fitar da al'ummar da ta shahara a tarihin ta da cewa ummatun ummiya sai gashi ya fitar da ita daga duhun jahilci ya fitar da ita daga duhun jahilci zuwa ga duhun ma'rifa zuwa ga duhun ilimi zuwa ga hasken ilimi ya kasance wannan nabiyul ummi farkon kalmar da aka kwankwasa kunnansa da ita ta wahayi kalmar ikra kalmar karatu a yayin da zaka kewaye garin Makka a wancan lokacin kakab watakila baka samu sama da gida uku hudu biyar wadanda ake cewa akwai wanda ya rubutu da karatu a gidan ba kowane gida ka bi ummiyai ne ba san komai ba amma sai ya zama kalmar wahayi ta farko ikra a tafi ayi karatu to kaga annabiyul ummi yazo da wani abin da zai fitar da al'umma kacokan daga duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi babu shakka wannan ba karaman mu'jiza bace ba karaman mu'jiza bace da take tabbatar da cewa wannan annabin daga Allah yake ba shi yayi kansa ba Allah ne yayi shi ba shi ya dauka kansa ba Allah ne ya dauka shi ilimin da yake bayarwa ba karanto shi yayi ba ba kuma wani ne ya koya masa ba Allah ta'ala shi ya koyar da shi ta hanyar mala'ika jibrilu allamahu shadidul quwa sauraka shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka sifanta shi da ummi to an yabe shi ololuwar yabo amma kai idan aka sifanta ka da ummi to an gama da kai wato kana dan kamar yau ka fado duniyar wallahi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wato kana dan kai la ta'lamu shay'a kaga ashe bai dace ka ci gaba da zama ummi ba ya kamata ka koyi ilimi kuma farkon ilimin da zai fidda kai daga ummiya shine ka san Allah da sifofinsa da haƙoƙinsa da cancantar bautarsa da yadda ake bauta masa ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa da cancantar a yi masa biyayya ta gaba daya biyayya mutlaka biyayya sake ba kaidi ka san yadda zaka bauta wa Allah wannan shine ilimin da zai fidda ka daga ummiya amma idan baka samu wannan ilimin ba kowane ilimi ka samu a duniya a dauka kafi kowa sanin harkar likitanci a duniya duk duniya ba likita kamar ka a fagenka ko kafi kowa sanin engineering a duniya duk duniya ba wanda kai ka iya sanin hanyar kere-kere amma kuma baka iya karanta Fatiha ba baka iya karanta qul huwa allah ba baka sai da kai salla ba to fa sunanka ummi ba abin da ya raba ka da wannan suna ba abin da zai raba ka da wannan suna haka duk ilimin dan boko duk turancin sa indai bai san yadda zai bautawa Allah ba ummi ne saboda kalmar ummi ba wai ta tsaya abin takeici yanzu idan aka zo da za a zo a nan kasar ana lissafin ana census na waɗanda suke masu ilimi da waɗanda ba su da ilimi to za a bincike a iya rubutun boko waye bai iya ba wanda duk bai iya rubutun boko da karatun boko ba ko ya sauke Qur'ani ya san fassara sai daga baka da zuwa nasi ya karanta daga lahallari har zuwa lawwali sani ya san mudawwana ya san wane ne to wallahi za su rubuta list ɗinsa a cikin ummiyai to kun ga yadda za su yi maka mu'amala so ilimin su shine zai fidda kai daga ummi to mu ma haka za mu yi musu mu'amala kuma ba mu muka yi masa wannan mu'amala ta Ubangiji ce za mu gani a ayar gaba saboda haka duk wanda bai san addininsa ba to wallahi jahili ne kakka yi dardar wajen sifanta shi da jahilci kowane ne shi wallahi kowane ne shi jahili ne ba a ce ka kalle shi ka ce ya jahili ba baya daga cikin ladabi amma dai kai masa ka tausaya masa yadda zaka tausaya wa jahili saboda in ka ganshi ka bashi ilimi kada turancin sa ya tsorata ka jahili ne Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai ummiyai wadanda la ya'lamuna alkitaba ba su san littafi ba ma'ana la ya'lamuna alkitab in ma kasance la ya'lamuna at-taura ba su san at-taura ba shine alkitab ya zama al-maktub ake nufi ko kuma la ya'lamuna alkitaba ba su san rubutu ba alkitaba masdar ne na kataba yaktubu kitaban kitabatan saboda haka ba su san rubutu ba saboda haka wannan aya da Allah ya ce minhu ummiyun la ya'lamul kitaba illa amaniya sai gurace gurace wannan kalmar amani malamai sun yi mata fassara biyu akwai fassara al-amani ana nufin sai karatu kawai suna karantawa amma ba sa fahimta suna karantawa ba sa fahimta ko kuma illa amaniya jam'i ce ta umniya shine guri babu abinda suke da shi sai gurace gurace sai buri ne kawai suka masa zuciya wanda waɗannan fuskoki guda biyu na waɗannan ma'anar waɗannan ayar kamar yadda malamai suka yi bayanin su shine abinda insha Allah a karatunmu na gaba za mu tashi akan su Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai sanarwa karatunmu insha Allah na alwabilus sayyib wanda muka fara yin sa a masallacin al-Imam al-Bukhari markaz al-Imam al-Bukhari da yake rijiyar zaki insha Allah ranar Laraba mai zuwa za mu koma wannan karatu bi iznillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh